ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زام كارنتا كرشان بابو تيمم إن شاء الله، بابي نترى كتاب الطهارة لتاف بلوغ المرام عندك كان حديثي ندريد 40 دبيار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa, fi qawlihi azza wa jalla game da fassaran aya ta 6 ta suratul Ma'ida, cewar Allah mabuwayi da daukaka, wa in kuntum marda aw ala safari, Allah madaukaki ya ce idan kun kasance marasa lafiya ko kuna kan tafiya, idan kun kasance ba ku da lafiya, kuna hali na rashin lafiya ko kuma kuna kan tafiya. Yana magana akan matsala ta taimama. Qala Abdullah ibn Abbas ya ce idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillah, idan ya kasance akwai rauni a jikin mutum wanda ya samu a hanyar yaƙi, fi sabilillah, ya kasance a jikin mutum akwai rauni da ya samu, mutum ya ji ciwo, wal quruhu ko kuwa yana da miki, yana da gyambo a jikinsa, awil judari a wata riwayar aka ce ko kuma kuraje, mutum yana da cuta na kuraje a jikinsa, kamar misali ba kwandauro, fayujnibu ya samu janaba, fayakhafu an yamuta inirtasala, yana tsoron idan yayi wanka zai mutu, tayammama sai mutum yayi taimama. Rawahu Daraqutni mawqufan, al-Imam Daraqutni ya rawaito hadisin yana tsayawa kan Abdullah ibn Abbas, bai isa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. ورفعه البزار أما الإمام البزار يا دغا حديثن بمعنى يا جنجنا شي ga manzon Allah yana littafin sa hadisi 862 وصححه ابن خزيمه ابن خزيمه يا inganta wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas littafin sa sahihu ibn خزيمه kitab al-wudu ijma'u abwab at-tayammum inda al-i'waz hadisi 282 والحاكم ده كما الامام الحاكم شيما يا انغانتا wannan hadisin a cikin littafin al-mustadrak hadisi na 165 amma Muhammad Nasiruddin al-Albani yace hadisin yana da rauni yana sahih da'iful jami' al-saghir hadisi na 647 ibn Hajar al-Asqalani ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas saboda yayi bayanin العجز عن استعمال الماء idan mutun ya kasa amfani da ruwa mai ya kamata yayi, idan mutun ya kasa amfani da ruwa me ya kamata yayi. Shi yasa yayi bayani, idan ya kasance akwai rauni a jikinka, kana tsoron in kayi wanka za ka mutu, ya ba da misalin mutuwa, saboda ka gane irin larurar da za ta sa ka ƙi yin wanka ka koma ga taimama, sai larurar za ta kai ga mutuwa, za ta kai ga asarar rai. Inil ta sala tayammama sai mutum ya yi taimama. Akwai halaye babu shakka waɗanda shari'a ta halatta wa mutum ya yi taimama a maimakon ya yi wanka. Na farko, imma li adamihi, saboda rashin ruwan, saboda ita wa aya ta 43 ta suratul Nisa, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'ibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Wannan Allah da kansa ya faɗa, yace in buku samu ruwa ba, fatayammamu, sai ku yi taimama sa'idan tayyiba. Kaga abu na farko wanda ke sa a yi taimama shine rashin ruwa. Sannan na biyu, khashiya in tawabba'a aw igtasala an yazida maradahu aw an yahlaka. Mutum ya ji tsoro idan ya yi alwala da ruwa, koko ya kai ga yin wanka, rashin lafiyansa zai karu, koko zai kai ga halaka. Fa yushra'u lahu hina idhin an yatayammam, an shar'anta masa ya yi taimama a wannan lokaci. Me ya dalilin cewa tsoron kamuwa da ciwo ko tsoron za a halaka yana halatta muka yin taimama? Shine hadisin da muka karanta na Abdullah ibn Abbas. Duk da cewa hadisin yana da rauni a fahimtar wasu malamai, amma wasu malaman sun inganta hadisin, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Bulughul Maram, yace wa sahahahu Ibn Khuzaima wal Hakim. To koda a ce hadisin ma yana da rauni, wannan ayat da Abdullah ibn Abbas ya fassara, aya ta 6 ta suratul Ma'ida, a ƙarshenta Allah madaukaki ya ba mu sauki, yana cewa ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj, Allah baya nufin ya saka muku kunci a addinin musulunci, walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Allah yana nufin ya tsarkake ku kuma ya cika ni'imarsa gare ku da fatan ku yi godiya. Tunda Allah baya nufin kuntatawa ga bayi, kaga wannan ya nuna idan kana tsoron za ka kai ga halaka ko rashin lafiyanka zai karu, idan ka yi amfani da ruwa kana iya barin amfani da ruwan ka yi taimama. Wannan dalili na biyu kenan. Dalili na uku shine sanyi mai tsanani, bardun shadidun. Idza kana hunaka bardun shadidun, ya kasance an yi sanyi mai tsanani, wa galaba ala dhannihi in igtasala aw tawadda'a an yamrada aw yamuta, zato yayi ƙarfi gare ka saboda tsananin sanyi da aka yi, ka samu zato mai tsan mai ƙarfi akan cewa in kai amfani da ruwa kai alwala, ko kai amfani da ruwa kai wankan janaba, to mutum zai kai ga kamuwa da rashin lafiya ko kuma zai mutu. Shuri'a lahu hina idhin an yatayammam, shi ma an shar'anta masa ya yi taimama. Dalili na uku kenan, sanyi. Matukar akwai sanyi mai tsanani, ya bambanta da sanyi mara tsanani. Wanne ne sanyi mai tsanani? Shine wanda mutum yana tsoron in yayi amfani da ruwan zai kai ga cutuwa ko kuwa zai halaka. Babu shakka wannan dalili ne na uku wanda ke halatta wa mutum amfani da taimama a maimakon amfani da ruwa. Saboda hadisin Abdullah ibn Amr, annahu qala Abdullah ibn Amr yace lamma ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ama zati salasili, a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Amr ibn al-As ya tafi yaki da ya shahara da sunan zatu salasil. Wannan yakin an yi shi a shekara ta 8 daga hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shekara ta 8 Annabi yana Madina, ya tura Amr ibn al-As da wasu sahabbai su tafi wannan yakin. Ka duba al-bidayatu wan nihaya mujallad na 6 shafin 495. Amr ibn al-As yace fahtalamtu fi laylatin baridatin shadidatil bardi, a yanayin tafiya din nan sai na yi mafarki a wani dare mai sanyi, mai tsananin sanyi. Daren ana sanyi, sanyin kuma yana da tsanani. Sannan ya samu janaba ta dalilin mafarki da yayi. Ya ce fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlaka, na ji tsoro in nayi wanka da ruwa zan halaka. Fatayammamtu thumma sallaitu bi ashabi salata subhi, sai nayi tayammama na jagoranci abokan tafiyata muka yi sallar asubahi. Saboda shi ne jagoran wannan tafiya ta yaƙi ɗin, saboda haka ya yi limanci yana da taimama a jikinsa a maimakon wanka. Ɗalisa ya ce falamma ƙadimna ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da muka iso ga manzon Allah, zakartu zalika lahu, sai na gaya mar haka. Faƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya amuru sallaita bi ashabika wa anta junubun, Amr ibn al-As kayi wa abokan tafiyarka sallar alhali kana da janaba, kai limanci. Qala sai qultu, nace mar na'am ya rasulullah, haka akai, na limanci abokan tafiyata ina da janaba, amma kuma nayi taimama. Inni ihtalamtu fi laylatil barida, nayi mafarki ne a wani dare mai sanyi, shadidatil bardi, sanyi yana da tsanani. Fa ashfaqtu in iktasaltu an ahlaka, na ji tsoro in nace zan yi wankan janaba zan halaka. Wa zakartu qawlallahi azza wa jalla, sai na tuna maganar Allah a suratul nisa'i aya ta 29, wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Na tuna inda Allah yake cewa kar ku kashe rayukanku da kanku, lalle Allah ya kasance mai jin kai gare ku. Tunda Allah ya ce kar mu hallaka kawunanmu da kanmu, ni ko naga in nayi amfani da ruwan nan zan kai ga hallaka kaina. Fatayammamtu thumma sallaitu, saboda haka sai nayi taimama sannan nayi sallah. Ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam uzurinsa. Fa bahika rasulullah, sai manzon Allah ya fashe da dariya. Wa lam yaqul shay'an, annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba. Manzon Allah bai ce komai ba, kaga kenan fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqarrahu ala zalika, manzon Allah ya tabbatar masa abin da ya aikata daidai ne. Saboda manzon Allah ba zai yi shiru akan barna ba, dole zai yi magana. Amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru, wannan ita ce ake kira sunna takririya, sunna ce wacce manzon Allah ya tabbatar masa sahabi, kamar yanda bayani yake cikin littafin Ibn al-Munzir al-Awsat a mujallal nabi shafi na 27. Wannan hadithin na Amr ibn al-As ya tabbatar da uzuri na uku da ke sa mutum ya yi taimama a maimakon ya yi wanka saboda sanyi. Hadithin yana cikin al-Musnad al-Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, hakanan littafin al-Imam al-Bukhari ya kawo hadithin ta'alikan a wani babi da ake cewa idza khafa al-junubu ala nafsihi al-marada tayammama, idan mai janaba ya ji tsoro in yayi wanka zai kamu da rashin lafiya, to sai yayi taimama. Karuba Fathul Bari, mujallal na farko, shafin 454. Kuma al-Imam an-Nawawi ya ce hadisin Amr ibn al-As din nan ya inganta a littafin sa da ake kira al-Khulasa fi Fasl al-Da'if, mujallal na farko, shafin 216. Haka Ibn Hajar al-Asqalani a littafin sa at-Talqis al-Habir, hadisi na 206. Da Muhammad Nasiruddin al-Albani a littafin sa Irwa'ul Galil, hadisi na 154. Wa yu'ayyidu dhalika ma rawahu Ibn Khuzaimah fi sahihihi, ya'ni fi kitab al-wudu', jima'u abwab at-tayammum inda al-i'waz. Akwai hadisin da Ibn Khuzaimah ya ruwaito da Ibn Hibban da al-Imam al-Hakim bi isnadin hasan, hadithin Abdullah ibn Abbas. Wani mutum Abdullah ibn Abbas ya bada labari, anna rajulan ajnaba fi shita'in, wani mutum ya samu janaba a lokacin sanyi, a lokacin da ake dari. Fa sa'ala, sai ya yi tambaya me ya kamata ya yi. Fa umira bil ghusli, sai aka bashi umarnin cewa wanka ne ya kamata ya yi. Fa mata, yayi wankan sai ya mutu. Fa dukira zalika lin nabi, aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya dinga fada malahum kataluhu, me yasa suka kashe shi? Saboda sun bashi fatawar yayi wanka da ruwa, gashi yayi wanka da ruwa ya mutu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa qad ja'ala Allahu sa'ida aw tayammum tahura, ai Allah ya saka ƙasa abin tsarkakewa. Abdullah ibn Abbas yana shakkan kalmar da Annabi ya faɗa, yace shin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace qad ja'ala Allahu sa'ida aw tayammum tahura, Allah ya saka ƙasa abu ne mai tsarkakewa, koko Allah ya saka taimama abu ne mai tsarkakewa? Abdullah ibn Abbas yana shakka tsakanin lafuzza guda biyu din nan, shi da ya bada labarin. Thumma asbathahu ba'du, daga baya ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ja'ala Allahu sa'ida tahura. Duba irwa'ul galil hadisi na 154, wa hadha mujma'un alayhi, cewa sanyi uzuri ne da ke sa mutum ya yi taimama, ya bar wankan janaba. Babu shakka wannan malaman sunna sun yi ittifaki a kai, kamar yanda al-Imam Sufyan al-Thawri yake faɗa a littafin al-Musannaf na al-Hafiz Abdurrazzaq, hadisi na 877. Sanyi uzuri ne mai saka musulmi ya bar wankan janaba ya koma ga taimama, wannan an yi ittifaki a kai. Amma wani irin sanyi? Sanyin mai tsanani, wanda mutum yake tunani in yayi amfani da ruwa zai kamu da rashin lafiya, koko zai kai ga halaka, sannan babu wani hanya, wata hanya da zai biya duma ruwan. To wannan babu shakka yana da uzuri na yin taimama a maimakon wanka. Dalili na hudu shine khawful afashi ala nafsihi aw malihi aw rafiqihi, ya kasance mutum yana da ruwa amma yana tsoron idan yayi amfani da ruwan ba zai samu wanda zai sha ba, ko kuwa dabbarsa da yake hawa, kamar misali doki ko jakinsa, in yayi amfani da wannan ruwa jakin zai samu kishi, aw rafiqihi, ko abokin tafiyarsa. Aw khafa in tawadda'a aw igtasala bima baqiya ma'ahu min ma'in an yantahi hadha al-ma' aw yaqil, yana tsoro in yayi amfani da wannan ruwa yayi wanka to ruwan zai ragu koko zai kare. Fala yakfi li shurbi, ba zai ishe shi ya ci gaba da shan ruwan ba alhali yana cikin tafiya. Fa ya'tisha huwa aw ya'tisha maluhu ka raqiqihi, ya kasance shi zai samu kishi ko kuwa bayinsa ko awakansa aw ba'irihi aw ghayriha, ya zamanto dabban da yake hawa kanta koko abokin tafiyarsa ko bayinsa, idan yayi amfani da wannan ruwan yayi wanka to za a samu wanda zai buƙaci ruwan nan gaba. To babu shakka malamai sun ce anan ba laifi bane saboda ya koma ga taimama, ya'ni fala ba'sa lahu an yatayammam, babu laifi don yayi taimama. Tsoron karewar ruwa yana sa a yi taimama a bar wanka ga mai janaba kenan. Aw na biyar khawfuhu ala nafsihi aw malihi fi talabihi, dalili na biyar shine ta wajen neman ruwan, shi ma malamai sun yi ittifaki a kai, ya kasance ba ka da ruwa inda za ka tafi nema, wurin da za ka samu din ana tammanin kafin ka isa gurin za ka halaka, akwai 'yan fashi a hanya ko akwai miyagun dabbobi a hanya, yana tsoron zai samu cutuwa kafin ya isa ga wannan ruwan. Aw khashiya ala malihi idza zahaba yabhasu anil ma an yabi'a aw an yusraqa, ko yana tsoron in ya tafi neman ruwan to dukiyarsa za ta halaka, wasu za su sace mai dukiya, saboda haka tunda yana kan hanya ne. Fa yushra'u lahu hina idzin an yatayammam, shi ma wannan an shar'anta masa yayi taimama. Me ya dalili na cewa mutum saboda tsoron kishi zai iya taimama, saboda kuma tsoron in ya tafi neman ruwan akan hanya zai samu cutuwa, saboda haka uzuri ne da zai sa yayi taimama? Dalili shine hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la barara wala dirara, wa huwa hadisun hasan kama fi irwa'il galil hadisin 896. Don haka wannan hadisin da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram, hadisi na farko, hadisin Abdullah ibn Abbas, yana cewa idza kanat birrajulil jirahatu fi sabilillah wal quruhu ya kasance mutum ya samu rauni a wajen yaki, cewa a wajen yaki ba kaidi bane raunin nan, ko ta wace hanya ka samu, ya zama to a jikinka akwai ciwo. Fayujnibu, mutum jalaba ta same shi a wannan yanayi. Fayakhafu an yamuta in iktasala, yana tsoro idan ya ci zai yi wanka da ruwa zai mutu, tayammama sai yayi tayammama. Wannan hadisi babu shakka yana tabbatar da cewa tsoron cutuwa yana sa a yi tayammama. Tsoron cutuwa idan aka yi amfani da ruwa ko halaka yana sa a yi tayammama, duk da cewa hadisin kamar yadda muka ce wasu malamai sun raunana shi, wasu sun inganta shi, amma ayar Al-Qur'ani da wasu hadisai suna ƙarfafa mu wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas, musamman a ƙarshen aya ta suratul Ma'ida aya ta 6, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Saboda Allah ya faɗi haka ne a inda yake magana akan matsala ta taimama. Kaga ya nuna cewar idan dai za a samu kunci, to za a iya barin amfani da ruwa a koma ga taimama. Hadisi na gaba, wa an aliyin radiyallahu anhu, kuma an karbo hadisin nan daga sayyiduna Ali, Allah ya kara masa yarda. Hadisin sayyiduna Ali yana nufin Ali ibn Abi Talib. Sayyiduna Ali ya rawaito hadisin nan, shi ma Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo shi a matsala ta taimama a ƙarshen bayanin matsala ta taimama. Sayyiduna Ali yana cewa in kasarat ihda zandayya, ɗaya daga cikin ƙasusuwan zira'in hannuna guda biyu ya karye. Ƙasusuwa guda biyu na zira'i, ƙashin zira'i shi ake cewa azzandu. Azzandu musilu tarafi zira'i fil kaffi, ƙashin hannunka da ya haɗa da tafin hannunka nan ake cewa azzandi. Ƙasusuwa guda biyu ne, ɗaya daga ciki ya karye, daidai mahaɗin wuyan hannu shi ake cewa azzandi. Fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai na tambayi manzon Allah. Fa amarani an amsaha ala aljaba'ir, sai manzon Allah ya umarce ni in yi shafa akan karan dori, saboda lokacin da ya karye an dora shi. Abinda ake cewa aljaba'ir, al'idanu allati tujbaru biha al'idam, kara da ake wato daurawa mutumin da ya karye saboda a gyara kashinsa, wanda shi ake cewa aljaba'ir. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina Ali ya shafa kan karan dori din a maimakon ya kunce wannan hannun nashi ya wanke lokacin da zai yi wanka ko lokacin da zai yi alwala, tunda mahalli ne na farilla, wanke hannu farilla ne, farilla ne a wanka, farilla ne a alwala. Rawahu Ibnu Majah, Ibnu Majah ya rawaito hadisin nan bi sanadin wahin jiddan. Ibnu Hajar ya ce isnadin hadisin yana da rauni sosai. Kalmar wahin tana daga cikin kalmomi da malamai suke amfani da shi da suke nuna raunin hadisi. Ma'anar wahin da'ifun, saboda haka da larabci akan ce hujjatun wahiya, hujjatun wahiyatun, ana nufin hujjatun da'ifatun. Kalmar alwahiya ma'ananta ad-da'ifa. Akan ce kuma hujjatun tafihatun, da hujjatun tafiha, da hujjatun wahiya, da hujjatun da'ifa, ma'anarsu guda, ya'ani la qimata laha. Don haka in ka ji an ce bi sanadin wahin, ana nufin sanadin da'ifin jiddan. Hadisin yana sunan Ibn Majah, hadisin 657. Hakanan al-Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisin a littafin as-Sunan al-Kubra, da kuma al-Imam Dar-Qutni ya rawaito hadisin a cikin littafin sa as-Sunan, wa da'afahu al-Hafiz aidan fi talkhis al-Khabir. Kamar yanda Ibn Hajar ya ce hadisin bai inganta ba a littafin Bulughul Maram, haka ya faɗa kuma a littafin Talkhis al-Khabir, mujallad na farko, shafin 146, da kuma littafin sa ad-diraya fi takhrij ahadith al-hidayah mujallad na farko shafin 82 ibn hazm al-andalusi littafin sa al-muhalla mujallad na biyu shafin 75 ibn hazm yace hadha khabarun la tahillu riwayatuhu illa ala bayani suqutihi. Ibn Hazm yace wannan hadisin, wannan labarin na Sayyidina Ali ba halal bane a bada labarin sa sai dai in za a bayyana raunin shi. Bai kamata ma a kawo labarin ba, wato saboda hadisin gaba ɗaya bai inganta ba. Shi yasa Ibn Hajar yace bi sanadin wahin jiddan. Al-Imam An-Nawawi littafin Al-Majmu' mujallad na biyu shafin 368 yace wa amma hadisu Ali radiyallahu anhu, wannan hadisin na sayyidina Ali fa da'ifun, hadisi ne mai rauni. Rawahu ibnu maja wal baihaqi wa ghayruhuma. Ibnu maja, al-imamu al-baihaqi da wasu malamai suka ruwaito hadisin, wattafaqu ala da'fihi, su da suka ruwaito hadisin sun yi ittifaki akan cewa hadisin yana da rauni. Haka Muhammad Nasiruddin al-Albani in ka duba da'ifu ibn Majah, hadisi na 126, hadisin yana cikin sunan Ad-Darqutni kitab at-tahara babu jawaz al-mashi ala al-jaba'ir, hadisi na 864. Hadisin Ali ibn Abi Talib, akwai riwaya ta biyu ta wannan hadisin da yake da yazo a littafin Bulughul Maram. Riwaya ta biyu ita ce Sayyiduna Ali yace sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, na tambayi manzon Allah anil jaba'ir, game da karan dori, takunu alal kasir, wanda ke kasancewa a wurin da mutum ya kare, kaifa yatawabba'u sahibuha, yaya mutumin da ya kare aka dora shi zai yi alwala, wa kaifa yaghtasilu idza ajnaba, idan janaba ya same shi yaya zai yi wanka. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yamfahani bil ma'i alaihi ma fil janaba wal wudu, idan janaba ta same shi lokacin da yayi wanka, inda aka dora shi din sai ya shafa ruwa akai, idan alwala ce ma yazo zai yi, idan yayi alwalan wurin dorin sai ya shafa ruwa akai. Kuntu sai nace fa in kana fi bardin yakhafu ala nafsihi idza tasala, ya rasulullah, to idan ana sanyi ne mutumin yana tsoron in yayi wanka zai kai ga halaka ko zai cutu, gashi kuma dama yana da karaya an dora shi. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace yumiru ala jasadihi, sai ya shafa ruwan a jikinsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya ta 29 ta suratul nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, sai manzo Allah yace ya tayammamu idza khafa, idan mutun tsoron amfani da ruwa ya same shi akan cewa zai samu cutuwa ga karaya tare da shi, sai ya koma ga taimama kawai ya bar amfani da ruwa din zuwa lokacin da ya samu sauki. Wannan riwayar ta Sayyidina Ali tana kama da riwayar hadisin da yazo a Bulughul Maram, to ita ma dai hadisin riwayar hadisin ya wato tana da rauni. Al-Imam Ad-Darqutni wanda ya kawo hadisin shi da kansa ya ce hadisin yana da rauni. Haka bayanin Ibn Abdul Hadi a littafinsa Tanqihu at-Tahqiq fi Ahadith at-Ta'liq mujallad na farko shafin 140. Ibn Hajar game da riwaya ta biyu din ma, wanda bai kawo ta a littafin Bulughul Maram ba, a littafinsa Ad-Diraya fi Takhrij Ahadith al-Hidayah mujallad na farko shafin 83 yace wannan riwaya ta biyu ita ma tana da rauni. Haka nan Al-Imam Zailai a littafin Nasb ar-Raya mujallad na farko shafin 160, wato duka malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa hadisin Sayyiduna Ali nan wanda yake littafin Bulughul Maram bai inganta ba. Haka ma wata riwayar da take kama da wannan ta Sayyiduna Ali, riwayar da take cikin Sunan Ad-Darqutni kitabu tahara babu jawaz al-mashi ala al-jaba'ir, hadisi na 864, ita ma wannan riwayar bata inganta ba. Wato duk wata riwaya da take nuna cewar Sayyiduna Ali ya ruwaito hadisi daga annabi cewa mutumin da ya samu karaya zai shafa karan dori lokacin wanka ko alwala, wannan hadisin bai inganta ba. Babu wani malami da ya taba inganta guda. Mu ci gaba. Wa an Jabir haka an karbo hadisi daga Jabir yana nufin bin Abdullah saboda Jabir suna da yawa cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda shi da babansa amma ina ga kamar radiyallahu anhu ya rubuta ko Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma saboda shi da mahaifinsa dukkan su sahabbai ne fi ar-rajul alladhi shujja wani mutum ne aka rotsa mar kai abinda ake cewa shujja yani ash-shajjatu wahida na shijajur ra'si idan mutum ya samu rauni a kansa da larabci akan ce mar akan yi amfani da kalmar ash-shajja yani shaqqa jildu ra'sihi aw wajhuhu fatar kan mutum ta tsage ko dai saboda hatsari da ya samu ko an jefe shi ko an sare shi rauni a kai shi ake cewa ash-shajjatu wani mutum ne ya samu rauni a kansa wato shujja ra'suhu an fasa markai fagtasala sai yayi wanka domin janaba ta same shi da yayi wanka fa mata sai ya mutu labari ya iso ga Jabir shine Jabir yake cewa inna ma kana yakfihi ayyata yamam abinda ya isar ma wannan mutumin shine taimama ba sai ya kai ga yin wanka ba tunda yana da ciwo a kansa wa ya'siba ala jurhihi khirqatan ya daura kyalle akan raunin da yake kansa thumma yamsahu alaiha sannan sai ya shafa kan kyallan wa yagsilu sa'ira jasadihi ya wanke sauran jikinsa ibnu hajar yace rawahu abu daud al-imam abu daud ya ruwaito hadisin nan bi sanadin fihi da'fun isnadin hadisin yana da rauni shi ma وفيه اختلاف على رواته سنة أقوي ساباني ما قمد ودن دسك رويته حديثا جابر نيكو عبد الله بن عباس أقوي ساباني أكي حديث ينا سنن أبي داود واتو أصلي تمام الحديث أكتشي أن جابر رضي الله عنه قال جابر يتي خرجنا في سفر منبتا منكابا وتتفيا هنا بعد الأبان منا شكين تفيا فأصاب رجلا منا هجر كوي سيغا دوز إياب fito ya samu ɗaya daga cikin mu a kansa ba mu san waye jifan ba wani ya jefe mu da cikin tafiya fashajjahu fi ra'sihi wannan dutsen ya fasawa wannan mutumin kai fahtalama to da aka samu wuri aka yi sansani a baccin da aka yi sai mutumin ya yi mafarki sai ya samu janaba lokacin da ya farka kafin a yi sallar asuba fasa'ala ashabahu sai ya tambayi abokan tafiyan هل تجدون لي رخصة في التيمم شن كن ساما من سوكي إلى إيين تيمما صبو ذا لرورة تكي تاردني قالوا أبو كانت هنا سكتي ما نجد لك رخصة مو مساما مك ونسوكي با وأنت تقدر على الماء ما تكرزاك إيا أنفاني دروا فقط صلاة شكي نسي أنفاني دا فتور أبو كانت هنا متمي يدعو كرواي وانكاد أصباهي فما تسيمتو فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم لوكتين مكا يسوغا النبي أخبر بذلك أكباش لاباري فقال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا أبو كانت في أنسا سنك شيشي ميساب سيتم بيا بإنبس سنيبا فإنما شفاء الإي السؤال صبر أي ما كان جاهل تشيني تنبيا annabi sallallahu alaihi wasallam yace tunda su ba su san amsa ba me yasa ba su yi tambaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma kana yakfihi an yatayammam abinda ke isar ma wannan mutumin shine yayi tayammama wa ya'siba ala jurhihi khirqa ya daura kyalle akan rauninsa kuma yamsaha alaiha sannan ya shafa kan kyallan wa yaghsila sa'ir jasadihi sai ya wanke sauran jikinsa hadisin yana cikin sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 1117 da kuma sunan Darqutni ibnu Sakan ya inganta hadisin amma malamai da yawa sun ce hadisin yana da rauni kamar yadda ibnu Hajar ya faɗa a cikin bulugul maram daga cikin wadanda suka ce hadisin yana da rauni akwai al-Imam al-Baihaqi wanda ya ruwaito hadisin da kuma al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu' mujalladi na 2 shafin 324 da kuma shi kansa ibnu Hajar din littafin sa ad-diraya fi takhrij ahadith al-hidaya mujallad na farko shafin 83 da talkhis al-habir wani littafin Ibn Hajar din mujallar na farko shafin 147 haka Muhammad Nasiruddin al-Albani a littafin Irwa'ul Galil hadisin 105 da kuma Sahihu Sunan Abi Dawud haka ma Tamamul Minna littafin Muhammad Nasiruddin al-Albani littafansa guda uku da Irwa'ul Galil da Sahihu Sunan Abi Dawud da kuma Tamamul Minna yace hadisin nan na Jabir lahu shahidun yartakidihi ila darajatil hasan hadisin yana da wasu riwayoyi waɗanda suke zama shaida gare shi ana iya cewa hadisin ya kai martabar hadisun hasanun hadisi ne mai kyau illa aljumlata allati baina alma'qufaini fahiya da'ifa munkira jumla da tazo na ƙarshen hadisin ita ce bata inganta ba amma farkon hadisin ya inganta to yana da kyau wato ga fir rajulin ladhi shujja faqtasala famata inma kana yakfihi an yatayammam zuwa nan hadisin yana da kyau amma daga wa ya'siba ala jurhihi ya daura raunin sa da kyalle firqa kuma yamsaha alaiha wa yaksilu sa'ira jasadihi wannan sadaran gaba ɗaya bai inganta ba babu wani malami da ya inganta shi in banda Ibn Sakan cikin malaman hadisi wato kenan taimama ga mutumin da ya samu rauni babu shakka ba laifi bane amma daure kyalle akan raunin a shafa kansa shine abin da Ibn Hajar yake nufi da yasa ya kawo hadisin Jabir din nan anan tunda ana magana akan taimama yayi magana akan hukuncin wanka yayi magana akan taimama to sai hukuncin shafa kan ciwo dalilin da yasa ya kawo hadisin Jabir din kenan da hadisin Sayyiduna Ali saboda ya tabbatar da hujjan al-mashu ala al-jabira shafa akan karan dori ko ko shafa akan bandejin da yake kan ciwo ko shafa akan plaster da ka saka akan raunin da ka samu al-Imam al-Baihaqi a littafin As-Sunan al-Kubra yana mujallad na farko shafin 228 yace wala yasbutu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-babi shay'un duk wani hadisi da ya maka magana akan ana shafa kan rauni a shafa kan rauni a lokacin wanka ko a lokacin alwala al-Imam al-Baihaqi yace gaba ɗaya hadisan ba su inganta ba wato yana nufin hadisin Sayyidina Ali da muka karanta din nan Ibn Hajar dama ya faɗa yace hadisin bai inganta ba ga hadisin Jabir shi ma hadisin bai inganta ba duk wani hadisi da yake magana cewa za a shafa kan kyallen da aka daura akan rauni da aka samu a lokacin alwala ko wanka wannan hadisin bai inganta ba wa innama fihi qawlul fuqaha min at-tabi'in malamai ne dai suke da fahimtar za a iya shafa kan rauni a lokacin wanka ko a lokacin alwala fa man ba'dakum ma'ama ruwina an ibn umar fil masih ala al-isaba tare da cewa akwai hadisi da aka ruwaito wanda ya tabbata Abdullahi bin Umar yana yin haka Abdullahi bin Umar daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka amma cewa akwai hadisi kai tsaye daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayyana zaka shafa kan rauni lokacin alwala ko lokacin wanka Al-Imam al-Baihaqi yace duk wani hadisi da aka kawo akai bai inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba amma labarin Abdullah ibn Umar fa yana cikin Sunanud Dayraqutni Kitabut Tahara babu ma fil mashi ala al-khuffain hadisin 682 Abdullah ibn Umar yace inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala al-jaba'ir Annabi ya kasance yana shafa kan karan dori yana shafa kan karan dori al-Imam Dayraqutni yace la yasifu marfu'an wannan hadisin bai inganta ba shi al-Imam Dayraqutni da ya bada labarin shi da kansa yace hadisin bai inganta ba haka in ka duba littafin al-Majmu' bayanin al-Imam an-Nawawi mujallal nabi shafin 325 da kuma sahihu nasbi ar-raya mujallal na farko shafin 160 da al-ilal al-mutanahiya mujallal na farko shafin 360 littafin ibn al-Jawzi da bayanin Muhammad Nasiruddin Al-Albani a littafinsa Tamamul Minna daga shafin 134. Duba Tamamul Minna game da hukuncin shafa kan bandeji ga wanda ke da rauni a jikinsa, ko a shafa karan dori lokacin da za a yi alwala ko wankan janaba. Yana cewa wa kadara wa fil baihaqi an ibnu umar mawqufan alayhi bi sanadin sahih. Albani yace akwai riwaya da ta inganta daga Abdullah ibn Umar shi kadai, amma jingina hadisin ga annabi babu shakka bai inganta ba. Yana cikin sunan as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi an ibnu umar annahu tawadda'a. Abdullah ibn Umar yayi alwala wa kaffuhu ma'suba, ya samu rauni a tafin hannunsa, an daura hannun da bandeji, da yayi alwala fa masaha alaiha wa ala al-isaba, ya shafa wannan hannun, ya shafa ruwa a kansa akan bandejin da aka daura mai, wa gasala siwa dalika, amma sauran wurin da ake wankewa a alwala Abdullah ibn Umar ya wanke. Wannan hadisin babu shakka ya inganta. Kenan game da shafa kan rauni babu hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, amma akwai labarin sahabin annabi yayi haka, hadisi ne ingantacce. Saboda haka daga nan aka samu sabani tsakanin malamai, menene hukunci game da shafa kan bandeji ga mutumin da ya samu rauni idan ya zo alwala ko wankan janaba. Ga hadisai mun samu kamar hadisan al-imamu sana'ani yace wa hadhal hadis, hadisin nan na Jabir, wa hadisu Ali al-awwalu, da hadisin sayyidina Ali na farko kafin hadisin Jabir. Qad ta'abada ala wujubil masih ala al-jaba'ir bil ma'i, wadannan idan an karfafa aka hada su, wato suna yin karfi yanda za su wajabta wa mutum wanda ke da rauni a jikinsa idan ya zo alwala ko ya zo wanka ya shafa kan bandeji wanda yake daure a jikin raunin nasa. Amma duk da haka al-imamu sana'ani yace wa fihi khilafun bainal ulama, mas'ala ce da aka samu sabani a tsakanin malaman sunna, menene halalcin mara lafiya ya shafa kan plaster ko bandejin da aka daure rauninsa da shi, ko kuma karan dori idan kare ya ce da shi, menene shari'a ta hukunta akai. Anan kamar yanda muka ce al-imamu Shaukani da al-imamu Sana'ani suna daga cikin malaman hadisi, don al-imamu Shaukani malamin hadisi ne, al-imamu Sana'ani shi ma malamin hadisi ne, suna daga cikin malaman hadisi da suke ganin waɗannan hadisai duk da yake duk suna da rauni, amma a tara su za su iya zama hujja cikin alwala ko farko in yarda da cewa za a shafa rauni. Don haka duk littafin fiqhun da ka duba za ka ga bayani akan al-mashu ala al-jabira, hukuncin shafa karan dori. Wannan abu ne wanda malaman fiqhu mazahibul arba'a gaba ɗaya sun yarda da shi. Farko shine mazhabar al-imam Abu Hanifa, littafin al-imam al-Kasani Bada'i'us Sana'i fi tartibi shara'i' kitab at-tahara فصل المسح على الخفين. الإمام الكساني يقول فالمسح على الجبائر جائز. شاف كم كرن دول تودي يقول هل لن شيد كان صدول إيكاو حجة يقول والأصل في جواز ناكري كشيب دا شكين قصوص أبيون زرائينا لو كتنا أكياكم أهد تارد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الياسا مكريا كشين صدودا daga cikin kasusuwa biyu na zira'in hannunsa ya kare. Fasaqata liwa'a min yadi, sai tutan da na rike tutan mu sai ya fadi daga hannuna. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce ij'alu hafi yasarihi, ku saka tutan a hagun sayyidina Ali. Fa innahu sahibu liwa'i fi dunya wal akhirah, saboda sayyidina Ali shine mai rike tutana a duniya kuma shine mai rike tutana a lahira. فقلت سنتي يا رسول الله ما اصنع بالجبائر, تو غاشي ان دورا من كارن دوري يا زني دشي. فقال سي منزان الله يتي امسح عليها كشاف كان wannan كارن دوري. كاغا كينا ان سامو حجه كو, تو اما من تي اي دو وني حديثي ان دي daga سيدنا علي ني akan shafa karan dori bai inganta ba, shine bayanin farko da muka yi akan hadisin da yake bulugul maram. Amma al-imam al-kasani ya kawo wannan hadisin wanda yana cikin hadisan da ba su inganta ba babu shakka, cewa Sayyidina Ali ya samu karaya a yakin Uhud, wannan labari ne wanda babu gaskiya a kai, har ma an dora shi, har ma manzon Allah ya masa fatawar ya shafa kan karan dorin lokacin da ya zo alwala ko ku wanka, wannan bai inganta ba. Sannan kuma akwai labarin da aka ruwaito, in ji al-Imam al-Kasani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma shujja fi wajhihi yawm Uhud, shi kansa manzon Allah ya samu rauni a fuskarsa a yakin Uhud, dawahu wa asaba alaihi, bayan an sa magani a raunin da manzon Allah ya samu, an daure kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da bandeji, wa kana yamsahu ala al-isaba, saboda haka idan manzon Allah ya taho zai alwala sai ya shafa kan bandejin da ruwa. Wannan ma al-Imam al-Kasani ya kawo a littafin sa Bada'i'us Sana'i', yana bayanin hujjoji da suke halatta shafa kan bandeji. Waɗannan hujjojin gaba ɗayan su basu inganta ba. Babu hadisi guda da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi manzon Allah ya shafa kan madauri, abinda aka daure akan ciwo. Amma a ƙarshe sai ya ce wali annal haja tad'u ila al-masih ala al-jaba'ir, bukata takan taso yanda dole mutum sai dai ya shafa kan bandeji ko ko karan dori da idan karaya ce da shi, li'anna fi naz'iha harajan wa dararan, saboda in aka ce mutum yana da karaya a hannunsa lokacin da yazo alwala dole sai ya kunce karan dorin, ya wanke hannunsa a sake dora shi, kaga wannan akwai kunci tare da shi. Tunda akwai kunci kuma babu kunci a shari'ar musulunci, wannan ya nuna kenan larura ta halattawa mutum shafa kan karan dorin a maimakon a warware dorin ya wanke hannunsa lokacin da ya zo alwala. To wannan ka gani a littafin mazhaba ta al-Imam Abu Hanifa an samu bayani cewar za a shafa kan bandeji, amma hujjojin da ya kawo ba su inganta ba. In ka dawo mazhabar al-Imam Malik bin Anas a littafin Mudawwana, al-Mudawwana kitabul wudu, al-mashu ala al-jaba'ir wa al-ghufr al-maksi, akwai babi game da shafa kan karan dori da kuma plaster da aka sa ma yatsa, idan mutum farcensa ya cire aka sa mai plaster akan yatsan mutum ya shafa wurin ko aka daure wani kyalle akai, wannan yana cikin Mudawwana mujallaji na farko shafi 130. Bayanin al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, qala al-Qasim, al-Qasim yace qala Malik, al-Imam Malik yace mutumin da yake da rauni aka daure mar ciwo yamsahu alaiha zai shafa kai. Al-Qasim yace fa'ara in huwa taraka al-masha ala al-jaba'ir, don haka in mutun ya bar shafa kan wannan karan dorin, yana da rauni a jikinsa an daure mas misali da bandeji, da yazo alwala bai shafa kan bandejin ba, yayi alwalansa haka, Ibn al-Qasim yace an yu'ida salata abadan, zai sake wannan sallar har abada, sallar bata inganta ba. Wannan mazhabar al-Imam Malik bin Anas kenan. Al-Imam Malik yace walau anna rajulan junuban asabahu kasrun, mutun ne yana da janaba sai ya kare, aw shajjatun, ko ya samu rotsewa a kansa, wa kana yankubu alaiha alma limawdi'il jaba'ir, yana shafa wannan gurin tunda an ce zai rika shafawa duk sa'ilin da yazo wanka ko alwala, fa innahu idha sahha, al-Imam Malik yace ranar da mutumin ya warke aka kunce dorin, kana alaihi an yagsila zalika almawdi' alladhi kanat alaihi aljaba'ir aw ash-shujja, da zaran an wanke an kunce dorin to nan take sai ya wanke wannan gurin, saboda dama janaba ta same shi yayi wankan janaba amma daidai gurin dorin bai wanke shi ba, sai shafa ruwa akai, to yanzu da ya warke sai ya wanke daidai wannan gurin, saboda kenan an samu lum'a. Kaga mazhabar malikiya ta tabbatar da shafa akan aljabira, haka ma mazhabar al-Imam Shafi'i, kamar yanda bayanin al-Imam Nawawi ya taho a littafin al-Majmu sharh al-Muhazzab kitab at-tahara babu tayammum احتاج الى وضع الجبيرة وضمها مجلد نبي شافي دريوكو دا ستن دا تقوس. قال المصنف رحمه الله تعالى اذا كان على بعض اعضائه كسر, اذا متن يسامو كريا او تقبنسا ينا دا كريا او تقبنا جكنسا, يحتاج الى وضع الجبائر, وان دا ينا دا بكاتر امسا دوري, wa ba'al jaba'ir ala tuhurin kafin a masa dorin inji al-imam an-nawawi idan mutum lokacin da ya samu karaya akwai janaba a jikinsa to sai aka kirawo wani mai dori kafin a masa dori ya tabbata wa ba'al jaba'ir ala tuhurin ya wan ya dora wannan karan dorin akan tsarki me yake nufi kafin a yi masa dorin nan sai yayi wanka idan yayi wanka ko kuwa ya wanke wannan gurin fa in wa ba'aha ala tuhurin to koda ya dora an yayi wanka misali kafin aka yi masa dori ko kuma ya wanke gurin kafin aka masa dori thumma ahdasa wa khafa min nadhiha ko ya kasance bai yi ma wankan ba amma dai daga baya da aka masa dori in ma misali yayi wankan daga baya ya samu janaba ko ko bai yi wankan ba aka masa dori to duk sa'ilin da ya taho zai yi alwala wa khafa min nadhiha yana tsoron kunce wannan dorin masaha alal jaba'ir zai shafa wannan karan dorin sai ce li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara aliyan radiyallahu anhu an yamsaha alal jaba'ir saboda hadisin da yazo mana alitahin bulughul maram al-imam an-nawawi yace saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sayyidina ali ya shafa karan dori wali annahu talhaquhu al-mashaqqa fi nadhiha idan aka ce ya kunce ya wanke wurin to babu shakka kunci zai same shi fajaza al-mashu alaiha kal-khuffi saboda haka shafa kai ya zamanto halal kamar misali ne mutumin da ya sa khuffi sannan mazhaba ta karshe ita ce mazhabar al-imam ahmad bin hanbal bayanin wannan mazhaban yana littafin al-mughni littafin ibnu qudama كتاب الطهارة باب التيمم مسألة إذا شد الكثير الجبائر مجلد نفرق شافعي دليل سبعين دبيو مذهب الإمام أحمد بن حنبل إتماتات في أكن تيام تنزي شافا بنديجين دكي كارا وننسى لو كتن ديزو الولاكو وانكا كاغا حنفية مالكية شافئية حنبلية مذهب الإمام أحمد بن حنبل إتماتنا كان هكا ابن قدامى yace wala na me hujjar mu maruya marawa aliyun radiyallahu anhu hujjar mu ita ce hadisin sayyidina ali hadisin da muke magana akan cewa bai inganta ba qala yace in kasarat ihda zandayya fa amarani an-nabiyyu an amsaha ala al-jaba'ir rawahu ibn majah yace wa hadisu jabir da kuma hadisin jabir shi ma dai mun karanta a bulughul mara fil ladhi asabathu shajja mutumin da dutse ya rotsa masa kai suna cikin tafiya tare da sahabbai wali annahu qawlu ibnu umar a karshe yace saboda wannan ita ce fatawar abdullahi ibn umar walam ya'rif lahu fi sahaba mukhalifan abdullahi ibn umar babu wani sahabin da ya saba ma fatawarsa wali annahu masaha ala ha'ilin ubiha lahu almasu alayhi shafa kan wannan kyallan an halatta maka falam tajib ma'ahu al-i'ada kalmasi ala al-khuffi saboda haka duka mazhabobin nan sun tabbatar da haka akan cewa idan mutum ya samu rauni akwai bandeji a jikinsa ba sai ya kunce ba lokacin da yazo alwala ko wanka sai ya shafa kai ibn al-munzir a littafin sa al-awsat ya bayyana aqwalul ulama fi hukm al-mashi ala al-jabira mujallad nabi shafi 176 ibn al-munzir yace ikhtalafa ahlul ilmi fi al-mashi ala al-jaba'ir malamai sun yi sabani game da hukuncin shafa bandeji koko madauri aljaba'ir karan dori wal asa'ib shine bandeji madauri da aka sa akan ciwo fa ajaza kaseerun minhum dayawa malaman sunna sun halatta almasu alaiha wa mimman ra'a almasu ala alasa'ib yace daga cikin malamai da suke ganin halal ne ka shafa kan wannan bandejin akwai abdullah bin umar sahabi ne akwai ubaydu bin umair akwai afa'u wadannan tabi'ai ne wa ajaza almasu ala aljaba'ir daga cikin waɗanda suka halatta shafawan akwai al-Hasan al-Basri al-Imam an-Nakhai al-Imam Malik Ishaq bin Rahawai akwai al-Imam al-Muzani Abu Thawr ashabu ar-ra'i al-Tafin nasa ya kawo bayanai da dama daga Abdullah bin Umar waɗanda suke nuna halalcin a shafa kan madauri wanda aka dora wato abinda ka daura akan rauni da ka samu ko kuwa karan dori da yake tare da mutum wanda ya samu karaya ka shafa karan dorin lokacin da ka zo alwala ko wanka. Ibn al-Munzir yace akasarin malamai sun tabbatar da haka duk da cewa akwai sabani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karin sabani da aka samu game da mas'ala dangane da shafa bandeji wanda ke kan rauni da mutum ya samu a lokacin alwala ko wanka. Yana cewa malamai da dama sun halatta yin haka, amma duk da haka ya ba da labarin al-Imam Shafi'i ya ce wa kana Shafi'i idh huwa bil Iraq, lokacin da al-Imam Shafi'i yake zama a Iraki, ya kulu yana ba da fatawa man kanat alaihi jaba'ir tawabba'a wa masaha alaiha, a lokacin da al-Imam Shafi'i yake Iraq, fatawar da yake bayarwa ita ce idan kana da rauni a jikinka ka daura bandeji lokacin da ka zo alwala ko wanka za ka shafa kan bandejin ba sai ka kunce ba. Summa qala bi Misra, daga baya al-Imam Shafi'i ya kaura daga Baghdad Iraq ya koma Masar. Lokacin da al-Imam Shafi'i ya koma Misra sai ya canza fatawarsa kuma. Haza ahaduhuma wasani an yamsaha bil ma'i ala aljaba'ir, yana cewa idan mutum ya shafa kan wannan bandejin wa yu'idu kulla salatin sallaha idha qadara ala alma, lokacin da ya warke sai ya sake duk wata sallan da yayi ta irin wannan yanayi. To kaga an samu fahimta ta biyu ta al-Imam Shafi'i. Malaman nan da suke cewa babu laifin mutum ya shafa kan bandeji a lokacin da ya zo alwala ko wanka, dalilansu suna kamar dogara da abubuwa guda biyar. Na ɗaya, al-ahadithul warida fil babi, hadisan da muka karanta a littafin Bulughul Marami ɗin nan. Na biyu, qiyasu habil masjid ala al-kufain, suna qiyasi game da shafa bandeji, ana qiyasinsa da shafan kufi. Tunda an halatta a shafa huffi, kaga ya nuna babu laifi ka shafa bandejin da yake kan rauninka. Dalili na uku shine qiyasuha bil masi ala sha'ari, ana qiyasi da shafan kai lokacin alwala, kaga ba wankewa akai ba sai aka shafa. Na hudu qiyasuha bil masi ala al-imama, ana kuma qiyasi da shafan rawani lokacin da kake alwala, idan ka zo shafan kai, idan akwai rawani a tare da kai kana iya shafa rawani ka dai, wannan ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyar, li'annahu qawlu ibni umar wa lam yu'raf lahu fi sahaba mukhalif, fatawar abdullah ibn umar kenan, abdullah ibn umar ya tabbata yana bada irin wannan fatawa. Idza kana alaihi isaba masahahu, idan mutun yana da rauni ya daura bandeji a jiki, to lokacin alwala ko wanka ba zai kunce wannan bandejin ba, sai ya shafa kansa. Wannan ya tabbata daga Abdullah ibn Umar, tunda ba a samu labarin wani sahabi ya saba mafahimtar Abdullah ibn Umar ba, wannan yana nuna kamar ittifakin sahabbai ne akan wannan fahimta. Saboda haka wannan ita ce fahimta ta farko. Fahimta ta biyu game da shafa bandeji din nan shine bai halatta ba, adamu jawazul masyi ala jabira, ba daidai bane mutum ya shafa kan bandejin. Sa wannan fahimta ta biyu kenan, fahimtar Ibn Hazmi al-Andalusi, wannan ita ce fahimtar Muhammad Nasiruddin al-Albani. Ka duba littafin Al-Muhalla mujallad na biyu shafi na 74, mas'ala ta 209, kitabu tahara sifatul ghuslil wajib. Ibn Hazmi ya ce wa man kana ala zira'aihi aw asabi'ihi aw rijlaihi jaba'ir, e wanda ya karye a hannu ko a yatsa ko a kafa aka dora mar karan dori, aka daura mishi karan dori, audawa'un mulsaqun, koko kana da rauni a jikinka sai aka manna maka magani kamar misali plaster li barura, falaysa alaihi an yamsaha ala shay'in min dhalika, in ka zo alwala ko wanka karka shafa su, me za ka yi? Ibn Hazm ya ce wa qad saqata hukmu dhalika al makan, baki daya hukuncin wanke wurin ya fadi. fa'in saqata shay'un min zalika ba'da tamamil wudu, inda a ce zaka gama alwalan sai wannan plastan ya fadi ko bandejin ya kunce ko aka kunce dorin da aka yi ma, fa laysa alayhi imsasu zalika almakan bil ma, ba sai ya sake debo ruwa ya shafa gurin ba. Wa huwa ala taharatihi, sarkin sa yana nan cikakke malam yahudis matukar je ba yayi hutu bane ko alwalan tawarware. Meye hujja? Yace saboda Allah ya ce a Qur'ani, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai dora ma rai wani aiki ba sai gurgurdan wanda za ta dauka. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, idan na muku umarni ku yi kokarin bin umarni na gurgurdan iyawanku. Fa saqata bil Qur'ani was sunna kullama ajaza anhu al mar'u, saboda haka abinda aya ta nuna mana hadisi ya tabbatar, idan mutun ya gaza yin abu to wannan abin ya fadi, shine abinda ayar alqur'ani ta tabbatar da kuma sunnar manzon Allah. Wa kana ta'wid minhu shar'an, idan ka canza da wani hukunci to ka kawo shari'a ne. Wa shar'u la yalzamu illa bi qur'anin aw sunna, kafin ka ce wannan abun shari'a ne to sai ka kawo ayan alqur'ani ko kawo sunnar manzon Allah. ولم يأتي قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر, باب آية القرآن باب سنة رمضان الله إن كانت تشياد تيما كان أكن شاه بانديجي من غسل ما لا يقدر عليه على غسله فسقط القول بذلك دون هكا تشيوا مر لا هي هذه شاه بانديجي وأنه هجا ما تفادي. ابن حزم يتشي, وقد روينا مثل قولنا عن بعض السلف, ba mu ne kadai muka fara fada wannan fatawa ba, as-salaf magabata sun riga mu ba da wannan fatawa. Daga cikin su akwai al-Imam Shafi'i fi ahad qawlihi kama marra, kamar yanda Ibn al-Munzir ya bada labari a littafin al-Awsat, al-Imam Shafi'i lokacin da ya koma Misra fatawarsa ita ce karka shafa, in ma ka shafa lokacin da ka warke sai ka sake sallolin, saboda ba dalilin sa. Wama ruwiya an Ibn Sirin, daga tabi'ai fa Ibn Sirin yana da wannan fahimta, kama ruwina an Sha'bi, haka na aka samu riwaya ta al-Imam Sha'bi annahu qala fil jiraha igsil ma hawlaha, al-Imam Sha'bi yace idan kana da rauni a jikinka lokacin da ka zo ka wanke sassan gefen ciwon sai ka kyale ciwon shi kansa. Saboda haka akwai malaman da suke ganin babu dalilin shafa kan bandeji. Me dalili? Me hujjan su? Saboda hadisan ba su inganta daga Annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hazmi ya ba da hujja akan kiyasi. Kiyasi da ake yi akan cewa shafa bandeji yana kamar shafan huffi, yana kamar shafa rawani a lokacin alwala ko shafan kai. Ibn Hazm ya ce, wa innama aujaba man aujaba al-mas'a 'ala al-jaba'ir qiyasan 'ala al-mas'i 'ala al-khuffayn wal-qiyas batilun thumma law kana al-qiyas haqqan la kana hadha minhu batila. Qiyasi a fahimtar malamai masabobin nan gaba ɗaya qiyasi halal ne, to amma qiyasin nan da suka yi na shafa bandeji da qiyasin da hukuncin mas'a 'ala al-khuffayn, wannan kiyasin ba shakka ba ta ce ne, li'anna al-mas'a 'ala al-khuffayn fihi tawqitun, domin ba ka yin kiyasi sai hukunci ya zo daidai, ba a kwatanta hukunci tsakanin wasu abubuwa sai idan abubuwan sun yi kama da juna. Shi yasa ake cewa la qiyasa ma'a al-fariq, ba a kiyasi tare da abin da ya zan ya bambanta da wani. Al-qiyasu ma'a al-fariq, kiyasi tare da akwai bambanci, wannan kiyasin banza ne. Ana kiyasi ne ga abubuwa guda biyu waɗanda suka yi kama da juna. Sannan kiyasin shafan huffi da shafan bandeji kiyasi ne wanda yake babu shakka batilun, batacce, domin akwai bambanci tsakanin al-mashu 'ala al-khuffayn da kuma al-mashu 'ala al-jaba'ir. Misali yace, al-mashu 'ala al-khuffayn fihi tawqitun, shafan huffi yana da lokaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya diba ma shafan huffi lokaci, idan lokacin ya wuce shafan da kai ma huffi ya expire. Wala tawqita fil mas'i 'ala al-jaba'ir, amma shafan bandeji fa lokacin alwala yana da lokaci. In kace yana da lokaci daga bakin manzon Allah, ba daga baki annabi ba ma anna qawl al qa'il lamma jaza al masu ala al khufain wajaba al masu ala al jaba'ir da'wa bila dalil wa qadiyatu man indahu thumma hiya aidan mawdu'a wab'an fasidan li'annahu ijabu fardin qisa ala ibahatin wa takhyirin yace idan aka kwatanta shafan huffi da shafan bandeji yace babu shakka kiyasin bai dace ba domin me shafan bandeji ba dole bane shafan huffi ba dole bane in ka zo alwala dole ne ka shafa huffi ba dole bane zabi aka baka kana iya cire huffin ka wanke kafanka kana iya kuma shafa huffin kai sallah saboda haka shafan huffi ba dole bane amma shafan bandeji fa malaman fiqhu sun ce dole ne to ya za a yi kiyasin abin da ke wajibi akan kiyasin abin da bai zama wajibi ba wa hada laysa min al-qiyas fi shay'in ko kamar ibn qudama babu shakka ya bayyana mas'aloli inda aka samu bambanci tsakanin shafan huffi da shafan aljabira karan dori ko kuwa bandejin da yake kan rauni da aka samu yace wa yufariqu mashul jabira mashal khuffi min khamsati awjuhin akwai fuskoki guda biyar inda suka bambanta shafan huffi ya bambanta da shafa kyallan da aka dora akan rauni ta fuskoki guda biyar na daya yana littafin sa al-mughni mujallad na farko shafin 312 annahu la yajuzu al-mashu alaiha illa inda darari bi naz'iha haramun ne ka shafa wannan bandejin sai fa idan ya zama in ka kunce shi zaka cutu amma idan kuncewan ba zaka cutu ba to dole ne ka kunce shi shi yasa hatta malaman fiqhu da suke cewa mutumin da yake da rauni a jikinsa idan ya zo sallah lokacin alwala zai shafa kan plaster da dama mutane suna shafa kan plaster ba tare da bin ma ka'idansa ba saboda su malamai suna cewa sai fa idan cire plaster nan zai zama larura gare ka idan cire plaster nan ba zai zama larura ba to ka daye shi kai alwala in ka gama sallar ka mayar shi ne mafi dacewa akasari mutane sun sake game da halalcin shafa bandeji ko ko shafa plaster saboda haka zaka samu mutum dan yankewa yayi a yatsa ya manna plaster da yazo alwala sai ya kyale shi wanda su malamai fiqhu ba su yi sassauci ba domin wurin lam'a ce idan baka cire plaster nan ba babu shakka an samu lam'a a jikinka alwalaka bata inganta ba raunin da ka samu kankani ne cire wannan plaster ba zai zama matsala gare ka ba domin dan ka cire tun da dan yankewa kai amma idan rauni ne mai tsanani wanda ake ganin in ka kunce koko kamar misali da yazo da hadisin sayyidina Ali karaya ce aka dora ka kunce karaya babu shakka matsala ne kaga kenan akwai larura amma kai da kake da dan yankewa a hannunka aka manna plaster lokacin alwala ka barshi wannan sakaci ne game da ibada shine ibn Qudama yake cewa matukar abu na farko shine matukar babu larura bi naf'iha babu larura game da cirewa to shafawa haramun ne ka'ida ne ka samu larura game da cire wannan bandejin ko plaster ko dori da aka yi wa mutum wal khuffu bi khilafi zalika amma shi huffi ba haka yake ba shi huffi ba ma larura haka kawai in ka zo alwala akwai socks akwai huffi a kafanka matukar lokacin da ka sa huffi din kana da tsarki ba sai ka cire huffin nan ka wanke kafanka ba sai ka shafa huffin kawai ko ka shafa safanka wannan duk ya tabbata a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga shafa huffin ba dole bane ba dole bane wannan an baka zabi ne yani ala ibahatin wa takhyirin an halatta maka an baka zabi kana iya cire wannan huffin ka wanke kafan kana iya barin huffin ka shafa kansa amma shafa bandejin nan fa wajibi ne ka cire bandejin idan babu cutuwa in an cire idan akwai cutuwa to ka bar shi amma wajibi ne ka shafa kan bandeji in ba haka ba ibadar ka ba ta karu ba don haka kaga kiyasi tsakanin wajibi da mubahun babu shakka kiyasi ne ma al-fariq abinda Ibn Hazm yake faɗa kenan a littafin sa al-muhalla mujallad na 276 Ibn Qudama yace na biyu inda aka samu bambanci tsakanin shafan hufi da shafan bandeji annahu yajibu isti'abuha bil mashi idan kazo shafa bandeji ko kazo shafa karan dori ko kazo shafa kan plaster dole sai ka shafa gaba ɗaya kan ciwon kar ka dauka zaka dan bi kan wurin ne kawai a hankali la sai ka bi duk inda bandeji ne yake jiki ka shafa ko plaster ko inda dorin ne yake dole ne sai ka bi shi gaba ɗaya amma shafan hufi ba haka yake ba لأنه لا ضرر في تعميمها به بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه إن كازو شافن خفي فسما خفي كو ذاك شافا بند كسا بند جيفي كاكا كنان بدا أي قياس شافا خفي ده شافا بندجي بدون شي شافا بندجي دولك شافا كان چيوان كبات ينسا إن كبروان جيفي بك شافا با تو ألو لك بتا إنغان تبقوكو وانكانكا شفا الامام مالك الكتاب المدونه yake cewa zuba ruwa ya kamata kai ma akai wato zuba ruwa akan plaster ba ma shafawa ba saboda a tabbata ya ga me ko ina sai dai idan ruwan zai iya shiga ga ciwon zai iya kawo lahani to amma gamewan wajibi ne yani ta'mimu hadihi sannan bambanci na uku annahu yamsahu ala aljabira min ghairi tawqitin bi yawmin wa laylatin wa la salatati ayyamin ibn qudama yace game da shafan bandeji babu lokaci da aka yi masa lokacin da za a ce wannan shafan da kai ya baci li anna mashalil darura saboda shafa wannan bandejin larura ne fa yuqaddaru bi qadariha wa daruratu tad'u ila masiha ila khalliha fa yuqaddaru bidhalika duna ghairihi amma shafan hufi yana da ka'ida idan ya wuce wannan ka'ida shafan ya baci dole sai dai ka cire hufin ka wanke kafanka a lokacin da ka zo azwala yace na hudu annahu yamsahu alaiha fi taharati al-kubra bi khilafi ghayriha li'anna ad-darara yalhaqu bi naz'iha fi bi khilafi al-hufi zaka shafa ne lokacin da fi taharatil kubra game da tsarki babban tsarki shi da abin da ya shafi janaba da sauransu bi khilafi ghayriha wato sabanin karamin hadasi idan janaba ce ta samu mutum game da hufi dole sai ya cire hufi yayi wanka amma idan fitsari ne idan ba haya ne wannan ana cemar karamin kari wannan ba sai ya cire hufi ba dan kai fitsari ko dan kai ba haya in ka zo zaka yi alwala ba zaka cire hufi ba sai dai ka shafa kai amma in janaba ce fa dole sai ka cire hufin kai wankan janaba amma shi wannan shafan fa yana isar makaramin kari da babban kari don haka an samu bambanci tsakanin shafa akan bandeji da kuma shafa akan hufi kaga bambanci na hudu na biyar annahu la yushtaraku taqaddumu at-tahara ala shaddiha fi ihda riwayataini fahimta biyu aka samu kafin a dora ka kamar da muka faɗa bayanin al-Imam an-Nawawi a littafin al-Majmu idan mutun ya kariye akwai janaba a cikin sa kafin a dora shi sai yayi wankan janaba sannan a dora to duk sa'ilin da yazo ibada sai ya shafa gurin matukar akwai janaba a cikin sa wannan riwaya guda kenan shine Ibn Qudama yace riwaya ta biyu ba dole bane yayi wankan janaba din ba dole bane yayi wankan janaba don haka koda akwai janaba a jikin mutum aka dora shi ya samu karaya ko ko yana da rauni a jikin sa aka daura wannan raunin in ya zo ibada kawai shafa wannan gurin zai anan Ibn Hazmi yayi bayani game da cewa ai Abdullahi bin Umar ya tabbata cewa yana shafa akan aljabira karan dori ko ko akan kyalle da aka daure ma ciwo an samu sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka duk da yake babu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yayi bayani a shafa kan bandeji ko ko shafa kan karan dori ko ko shi da kansa ma ya shafa babu wani hadisi da ya inganta amma daga sahabbai fa ana kafa hujja da aikin Abdullahi bin Umar wannan ya inganta shine Ibn Hazmi a cikin littafin Al-Muhalla mujallal nabi shafi na 76 yace kullu hadha fi'lun minhu idan abdullahi bin umar ya shafa kan bandeji wannan fahimtar ta ce walaysa ijaban lil mashi alaiha abdullahi bin umar ba shi da ikon ya wajabtawa musulmai wata ibada saboda Abdullah ibn Umar sahabi ne, ba annabin Allah bane, kuma gaskiya ne. Sannan kuma Abdullah ibn Umar malamai sun tabbatar yana da tsanantawa ta wajen ibadarsa, wannan ya tabbata. Ibn Hazm ya bada misali yace wa qad sahha anhu radiyallahu anhu annahu kana yudkhilu al-ma'a fi batni 'aynayhi fi al-wudu'i wal-ghusl. Idan Abdullah ibn Umar yazo al-wala sai ya bude fatan idonsa ya watsa ruwa a kwayan idon ya saka ya tsaya mutsuka saboda kar a samu lum'a. Inji Ibn Hazm yace to an samu Abdullah ibn Umar yayi haka, ko manzon Allah bai yi ba ko? Yace to me yasa ba za ku yi aiki da wannan sunnar ta Abdullahi dan Umar ba sai da wancan? Kaga Ibn Hazmi babu shakka yana da hujja mai gamsarwa. Yace wa antum la tarawna zalika fadlan ala an antujibuhu farban. Abdullahi ibn Umar an samu yayi shafa akan plaster koko bandeji koko karan dori, amma bai wajabtawa mutane yin hakan ba. Wannan fahimtar sa ce kamar yanda aka samu fahimtar sa ya zuba ruwa a kwayan idonsa a lokacin alwala ko wanka, wannan fahimtar sa ce ba wai nassi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Wa sahha an kana yujizu bai alhamil wastisna ma fi batniha. Sannan akwai fahimtar da aka samu ta Abdullah ibn Umar, yana cewa idan kana da baiwa tana da ciki, in kana da baiwa tana da ciki, halal ne ka sayar da baiwan banda dan da yake cikinta. Wannan fahimtar Abdullah ibn Umar ne, kuma duk mazhaban nan gaba daya sun ki daukan wannan fahimta. Baka da ikon sai da baiwa sai da dan da ke cikinta, domin dole ne, ba ma baiwa ba hatta dabba. Baka cewa na sayar da dabban nan banda dan cikinsa, amma Abdullah ibn Umar shi fahimtarsa kana iya sayar da baiwa mai ciki banda dan cikinta. Yace wa haza inda kum haramun, amma ga mashabobi na fiqhu haramun ne. Don haka Ibn Hazm yace an samu fahimtar Abdullah ibn Umar da dama wanda malaman fiqhun ba su dauka ba, sai wannan fahimtar game da shafa bandeji shi suka dauka. Yace saboda haka wannan ma hujja bata tabbata ba, domin ya nuna kenan kun zabi wani abu ne daga aikin sa kun bar wani. Ala kulli halin fahimta kashi biyu ne. Mafi yawan malamai suna da fahimtar cewa za a iya shafa akan bandeji. In ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallal na 21 shafi na 181, Sheikhul Islam ya ce wal qawlul wasatu, magana ta adalci matsakaiciyar fahimta, a'dalul aqwal wa ilhaqul jabira mimma yattasilu bil badani awla. Ka hukunta bandejin da aka daure ma ciwo da fatar jikin mai ciwon, wannan shahida cewa, wato idan abinda yake nufi, idan mutum ya samu karaya sai aka dora shi, to dorin da aka yi masa sai ka hukunta wannan dorin kaman jikinsa ne. Don haka ba sai ya kunce dorin ya wanke ainihin fatar jikinsa ba, in ya zo alwala ko wanka sai ya shafa kan wannan karan dorin. La yumkinuhu taghyiruhu bainahu wa bainal ghusl. Nan in babu zabi kenan, in kaga dama kuma, falaw lam yajuz al masu alaiha idha shaddaha wa huwa muhdithun nuqila ila tayammum. Misali in ya kasance lokacin mutum ya samu janaba sannan ya samu karaya, yana da janaba a jikinsa sai ya kare da aka dora shi, Sheikhul Islam yace shi a fahimtar sa abin da yafi dacewa ga wannan, nuqila ila tayammum, ya koma ga tayammuma ya tayi har zuwa lokacin da ya warke. Wa qad qaddamna anna taharatul masjid bil ma'i fi mahallil ghusl al wajib alayhi awla min taharatul masjid bit turab fi ghayri mahallil ghusl al wajib. Fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mutun yana iya hada abubuwa guda biyu, kana iya aiki da wancan fahimta, kana iya aiki da fahimtar Ibn Hazm ko Muhammad Nasiruddin al-Albani cewa mutun ya koma ga taimama gaba daya idan ya zamanto lokacin da ya samu karaya akwai janaba a jikinsa, sai ka koma ga taimama har lokacin da ka warke. Ko kuwa kai wankan ka rika shafa wannan gurin zuwa lokacin da ka warke, in ka warke sai ka wanke wannan gurin saboda akwai lam'a a gurin, tunda dama wankan da kake banda wannan guri, kamar yanda al-Imam Malik ya faɗa a littafin Mudawwana, lokacin da kake da dori a jikinka kana samun janaba, kana samun janaba, in ka zo wankan janaba ba a kunce dorin sai ka wanke sauran jikinka. To ranar da aka kunce wannan dorin, wannan bigiran sai ka wanke shi. Shi ne abinda Sheikhul Islam shi ma ya tabbatar. Wato kenan mutum don ya yi aiki da wata fahimta tsakanin waɗannan ba laifi ba ne. Dalili saboda duk sa'ilin da aka samu saɓani a tsakanin malamai, saɓani ne wanda yake kasancewa ba tare da son zuciya ba. To ba daidai ba ne don ka ɗauki wata fahimta ka kushe ma wani. Illa idan Allah ya datar da kai da gaskiya sai ka yi margudiya, wanda Allah bai sa ya dace da fahimta mafi inganci ba. Ka ba shi uzuri domin ko ya dogara da fatawar wasu magabata malaman sunna. Allah madaukake ya musu rahama. Muqarasa hadisin littafin Bulughul Maram. Wa an ibni Abbas radiyallahu anhuma, an karbo hadisi daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yarda, shi da mahaifinsa. Qala, yace mina sunna, yana daga sunna, Allah yusalli ar-rajulu bitayammum, kada mutum yayi sallah da taimama illa salatin wahida, sai sallah daya, thumma yatayammamu li salati al-ukhra, in wata sallah ta zo ya sake yin taimama. Wato ba a hada sallolin farilla guda biyu a taimama guda. Rawahu Ad-Darqutni, al-Imam Ad-Darqutni ya rawaito hadisin bi isnadin da'ifin jiddan, shi ma hadisin ya zo da isnadi mai raunin gaske. Ibn Hajar ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas a ƙarshen babin saboda ya tabbatar da cewa, ya tabbatar da hujjan waɗanda ke ganin taimama ɗaya ba ta isar masallan farilla guda biyu. Amma bayan ya kawo hadisin, shi da kansa ya ce hadisin yana da rauni, haka ma ya faɗa a Talkhisul Habir, hadisi 211, da'ifun jiddan, kamar yadda ya faɗa a littafin Bulughul Maram. Don haka tunda an ce hadisin yana da rauni, ba za a yi aiki da wannan hujjan ba. Was-sahihu fi hadhihi al-mas'ala, abinda ya inganta shine annahu idza tayammama li fariida aw nafila aw ghayrihima mimma yutayammamu lahu, idan ka riga kai taimama, sahha lahu an yusalli ma sha'a Allah min fara'idin wa nawafil. In kai taimama daya, misali kai taimama da safe, kai sallar asuba, baka yi hutu ba, baka yi fitsari ba, baka yi ba haya ba, baka yi jima'i ba, babu wani abin da ke warware alwala wanda ka aikata, sai azhar ta zo, kai kai sallar ka ba tare da ka sake wata taimama ba. In kana kan wannan yanayi har la'asar ta zo, sai kai la'asar ma haka. In magariba ta zo, ita ma kai ta haka. Ba ka'ida bane wai kowace sallah sai kai mata taimama, wannan shine fahimta mafi inganci. Me dalili? لأن التيمم رافع للحدث, saboda in kai taimama, wannan taimaman ta dauke karin da ke tare da kai. Wa inna ma yubtilu tayammum ma yubtilu taharatul ma, abinda ke bata tsarkin ruwa shi yake bata taimama. Duk abinda yake warware alwala to yana warware taimama. لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء, tsarki na taimama wato madadin tsarki ne na ruwa. Idan kai taimama, taimaman nan yana madadin kai tsarki da ruwa ne. Fa yubtiluha ma yubtiluha, abinda zai bata wannan taimama shine abinda yake bata tsarkin ruwa. Wa hadha mujma'un alaihi, wannan malamai sun yi ittifaki akai. Akwai ka'ida na usulul fiqhi, akwai ka'ida na usulul fiqhi, yana da kyau mu samu littafin Al-Qawa'id na Ibn Rajab Al-Hanbali, ka'ida ta 143 na usulul fiqh, yana littafin sa shafin 315. Abinda malamai suke fada a usulul fiqh, ka'idar usul, yaqumul badalu maqamal mubdali, musanye yana tsayuwa a madadin abinda aka musanya shi da shi. Abinda malaman fiqh suke faɗa kenan. Matukar Allah ya musanya wata ibada da wata ibada, to wannan ibadar da aka musanya tana tsayawa a madadin wancan. Malamai suna cewa ya suddu masaddahu, wannan musanyan yana toshe wancan madadin, yana toshe kafan wancan madadi. Wa yabni hukmuhu ala hukmi mubdalihi, sannan yana ginuwa akan hukuncin abin da ya musanya fi mawadi'i katsira. Abin nufi, idan baka yi alwala ba sai kai taimama, tunda Allah ne ya shar'anta mana taimama a madadin wankan janaba ko a madadin alwala idan babu ruwa, to idan kai taimama wannan taimaman ta tsaya maka madadin kayi tsarki na ruwa 100%, babu wani bambanci. Wannan ka'ida ce ta usulul fiqh, saboda haka bai kamata a samu sabani akan wannan matsala ba. Idan mutun yayi taimama, to duk abin da alwala na ruwa yake halatta maka, shi ita ma taimama ta halatta maka. In kayi taimama, kana iya sallah na farilla, ka kuma yi nafila, ka kuma tilawar alqur'ani, duk wata ibadan da zaka yi da tsarkin ruwa, to zaka yi da tsarkin taimama, saboda taimama albadal ce, musanye ne na tsarkin ruwa. Ka'idar usul kuma tana nuna cewa albadalu yaqumu maqamal mubdal, musanye na tsayawa a madadin abin da ya canje shi. Ka duba bidayatul mujtahid na Ibn Rushdi, mujallal nabi shafi 151, da littafin al-muhalla na Ibn Hazmi, mujallal nabi shafi 122, da littafin al-insaf mujalladi nabi shafi 243. Suwaye suke cewa taimama tana ɓaci idan lokacin sallah ya fita? Wasu malaman fiqhu ne, babu shakka akwai alitafan fiqhu da dama. Meye hujjansu? Hujjansu shine hadisin Abdullah bin Umar, yana littafin al-Imam al-Baihaqi. Al-Imam al-Baihaqi ya inganta hadisin, amma Ibn Hazm ya ce hadisin bai inganta ba. A littafin sa al-Muhalla mujallal nabi shafi 131, sabani da aka samu tsakanin malamai magabata, wasu sun inganta hadisin, wasu sun raunana. Sannan labarin Abdullah bin Umar laysa bi sarihin fi wujubi i'adati tayammum, ba wajibi bane cewa mutum zai sake taimama idan lokacin sallah ya fita. Ya nuna abinda ya nuna ya kamata, don hadisin shine Abdullah bin Umar yace ya tayammamu li kulli salatin wa illam yuhdith. Abdullah ibn Umar ya faɗi wannan magana. Maganar al-Imam al-Baihaqi ya ce ta inganta a littafin sa As-Sunan al-Kubra, mujallal na farko shafi 221. Mutum zai yi taimama don kowace sallah, koda bai yi kari ba, wato koda bai aikata abin da zai warware alwalan ba, inji Abdullah ibn Umar. To wannan maganar al-Imam al-Baihaqi ya ce ta tabbata daga Abdullah ibn Umar, amma Ibn Hazm yana cewa hadisin da rauni. To koda ta tabbata, wannan lafazi na Abdullah ibn Umar bai nuna cewar taimaman ta ɓaci ba, illa magana tana nuna yana da kyau ka sake taimama in zaka sake wata sallan farilla, amma ba wai ya nuna cewa taimama ka ta ɓaci ne saboda lokacin sallah ya wuce ba. Akwai hadisin sayyidina Ali, Abdullah ibn Abbas, Amr ibn al-Asi, wadanda duk suke nuna ishara ga cewar ana so ka sake taimama, kamar alwala ne na ruwa. Alwala da zaka ɗebi ruwa ka yi, idan ka yi alwala domin magariba, ko da alwalar ba ta warware ba, idan isha ta zo yana da kyau ka yi alwalan, ba laifi ba ne, domin in ka sake alwalar lada za ka ƙara samu. Allah ya sa mun gane. Inda aka hana shi ne ka yi alwala ba ka yi sallah da ita ba, sai ka sake wata alwala a kanta, wanda mun riga mun yi bayanin wannan a karatunmu na baya. Lianna tayammum rafi'un lil hadathi, tunda taimama na ɗauke kari, to magana ta ƙare. Fala ya'udul insan muhdisan illa bi wujudi naqid, ba a cewa wanda yayi taimama ya koma cikin hadasin shi sai fa idan taimama tasa ta warware ne. Sannan kuma fitan lokaci baya cikin abubuwan da suke warware taimama, fitan lokaci baya cikin abubuwan da suke warware taimama a bisa hujja ingantacciya. Saboda haka taimama tana isar wa mutum yayi farilla biyu ko fiye da haka, wannan shine mafi inganci. Nan ne zamu dakata. Akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi, ina so in bada shawara mutumin da zai rubuta tambaya ya rika rubutu da kyau, don idan ban iya karantawa ba, ba za ka ji amsa ba. Sannan na biyu, na manta waɗannan tambayoyi da aka rubuta na saka su a littafi, sai yau nake ganin su, don haka ina ba mu waɗanda suka rubuta tambayoyin na hakuri, rashin jin amsa akan lokaci. Mai wannan tambayan yace MTN sun kawo wani bonus, ka sa naira 100 don samun 500 ko 600, kuma jama'a da yawa sun shiga me matsayin haka. To babu shakka yana daga cikin nau'i na cinikayya da aka haramta a musulunci.